Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana kan mita 60, mita 41, mita 31 sai kuma kan mita 25. A Jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu kai tsaye ta gidan rediyon Murya Amurka na VOA Africa kan mita 102.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad Fara'a da Lol da kuma Niyya. Sannan ana iya jin mu yanzu nan ko duk lokacin da aka bukata ta internet ko yanar gizo akan voahausa.com. Sauraronmu assalamu alaikum. Ibrahim Alfa Ahmed tare da sauran abokan aiki daga Washington DC ke fatan ini lafiya. Yau iyayen ɗalibai 'yan makarantar Chibok mata su 82 da aka sako na baya-bayan nan suka gana da 'ya'yansu a birnin Abuja. Muna tafi da rahoto akan wannan. Kamar kowane dare Asabar, muna tafe da shirin tsintsiya da kuma na zauren dattawan Arewa, sannan akwai rahotanni na baya-bayan nan kan wasannin ta maula da sauransu. To amma duk sai bayan kun ji labaran duniya.
To jama'a barkanku da wannan lokaci, ni ne Aliyu Mustafa Sokoto. Sarki Salman bin Abdul Aziz na Saudi Arabia da kuma shugaban Amurka Donald Trump yau sun rattaba hannaye kan wasu manyan yarjejeniyoyi, ɗaya daga cikinsu ta zunzurutun kuɗi ce kusan dala miliyan 210 don a ƙarfafa ƙarfin sojan ta Saudiya ɗin. Ita wannan yarjejeniyar ma ɗaya ce kawai daga cikin yarjejeniyoyi da dama da shugabannin biyu suka sa hannu domin bunƙasa harkokin soja da na tattalin arziki, wanda suka haɗa da wata yarjejeniya ta biyu ta kimanin dala miliyan 350. Ita ma dai ta bunƙasa harkokin tsaron Saudiya ɗin da za a aiwatar da ita cikin wa'adin shekaru goma masu zuwa nan gaba. Wannan babbar rana ce a cewar shugaba Trump lokacin da yake gana da yarimin mai jiran gado Muhammad bin Naif a wata otal ta birnin Riyadh, inda ya ƙara da cewa kungilolin za su samar da ayyukan yi ga ɗimbin mutane masu yawan gaske. Daga baya ne wato jami'an fadashi ta White House da ke nan Washington suka fayyace cewa ayyukan da ake magana za a samu su ne waɗanda kamfanin Amurka da ke can yankin gabas ta tsakiya ɗin suke da su, da kuma dubban ayyukan da za a samar a cikin masana'antun ƙera makamai da ke nan cikin Amurka kanta. Yau ɗaliban ƙasar Somalia fiye da 23,000 suke ɗaukar jaraba a makarantunsu da ke warwatsa ko'ina a cikin ƙasar, duk da barazanar 'yan ta'addan wannan ƙasa da suka yi kwanan baya cewa za su saka ƙafar wando ɗaya da duk iyayen da suka kuskura suka tura 'ya'yansu makarantun boko na ƙasar har ma da jami'o'i. Ministan ilimi na Somalia ɗin Abdulrahman Tahir Usman ya ce jarabawar, wacce ake ɗauka a cibiyoyi 77 na ƙasar, ana gudanar da ita ne a jihohi guda biyar. Da yake kaddamar da su jaraba a Mogadishu, babban birnin Somalia ɗin Prime Ministan ƙasar Hassan Ali Khairi ya ce ta hanyar ilmantar da matasa ne kawai Somalia za ta iya sake maido da aƙidarta ta mulki na gari. An dai ɗauki matakan tsaro masu gaunin gaske a dukkan wuraren da ake gudanar da jarabawa ɗin. A Najeriya kuma a karon farko yau an haɗa 'yan matan Chibok ɗin 82 da aka sako daga hannun 'yan ƙungiyar 'yan Boko Haram tare da iyayensu a wani shagali da aka yi Abuja, babban birnin Najeriya ɗin. Yaran suna cikin ɗalibai 'yan mata 276 da aka sace su daga makarantarsu ta Chibok a shekarar 2014. Daga baya ne aka sako wasu daga baya-bayan musayar da hukumomin Najeriya suka yi da 'yan Boko Haram, inda suka maida musu wasu daga cikin mutanensu da aka kama. Tun a cikin watan Oktoban da ya gabata ne aka sako 'yan mata 21 na Chibok ɗin, akwai kuma wasunsu da suka gudu da kansu. Sai dai har yanzu akwai 'yan mata sun fi 100 da ke ci gaba da zama a riƙe, ko da yake gwamnatin Najeriya ta ce tana ci gaba da ƙoƙari na neman sauran 'yan matan. To muna ba ku wannan labarin daga Washington a sashen Murya Amurka. A ƙasar Libya an kashe mutane aƙalla 141 da aka ce galibinsu duk sojoji ne da ke cikin rundunar da ke ƙarƙashin jagorancin General Khalifa Haftar a harin da aka kai a kan barikin soja da ke kudancin Libya a jiya Juma'a. Wani kakakin rundunar ta LNA Ahmed Al-Mismari ya ga wa kamfanin dillancin labarun AFP cewa dakarun da ke biyayya ga wancan GNA na Libya mai goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya su ne suka kai harin. Kakakin ya ce sojan da aka kashe suna dawa ne daga wani fareti, saboda aka ba sa ɗauke da makamai lokacin da aka auka musu, kuma aksarinsu kisan gilla aka musu nan take.
Labaran duniya kenan aka saurara. BOA Madalla. A yau ne iyayen dalibai mata 82 'yan makarantar Secondary Chibok da aka sako na baya-bayan nan suka gana da ƴaƴansu a Abuja babban birnin tarayya. Madina Dauda ta yi kuma da cikakken bayani na wannan ganawa mai sosa zuciya.
Yadda 'yan matan Chibok 82 suka yi ta kukan murna kenan a lokacin da suka haɗu da iyayensu a karo na farko bayan da 'yan jama'atu Ahlus Sunnah Da'awatu Wal Jihad waɗanda aka fi sani da Boko Haram suka sace su shekaru 3 da kwanaki 36 kenan cif-cif. Bayan wannan kukan murna sai kuma wuri ya kaure da rawa da waƙe-waƙe. Iyayen suna ta murna da rungume ƴaƴan nasu. Ga bayanin da ɗaya cikin uwayen ta yi mani a lokacin da take murna.
Ayya! Murna! 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 Na goya hawa fa? Shine hawa auta fa?
Madam Nkata Nkeki kenan, shugaban ɗin asalin Chibok wanda ya jagoranci iyayen daga garin Chibok, Yakubu Nkeki, ya bayyana farin cikinsa tare da na al'umman Chibok ɗin duka a wannan hira da muka yi da shi.
Gaskiya ina ji murna, mako da haka a zamana na su gaba ina gani kamar ɗana na asali bai fita ba, don duka ƴaƴanan nawa ne. To dukkansu in ba su fita ba, har yanzu murna na ya zama kamar a karkashin inuwa da haske. Ina so wata rana in ji cewa ƴaƴanan duka sun fita. Kuma har yanzu ina godiya ma duk jami'an tsaron da suna ɗaukar lokacin su sayar da ransu su shiga daji saboda nemi ƴaƴan nan. Ba ma ƴaƴanmu kaɗai ba, duk al'umman Najeriya wanda suna hannun mutane nan ana kan kokari cirewa. Ina jin daɗin haka, kuma muna da tabbaci da gaskiya, ban gaskiya cewa wannan gwamnati a yadda ta fara ciciro wayannan ƴaƴa waɗanda ba su fita ɗin ba ma, muna da bege za su fita.
A halin yanzu dai, ƙungiyar rajin ƙwato 'yan matan Chibok wadda aka fi sani da Bring Back Our Girls sun ce suna fata gwamnati za ta ci gaba da ƙoƙarin ƙwato sauran 'yan matan 113 da halin yanzu suke hannun waɗanda suka sace su. Ga Aisha Yusufu.
Mu 'yan ƙungiyar BBOG a koyaushe muna matsawa gwamnati, muna cewa gwamnati ta fito da 'yan mata, because mun san gwamnatinmu za ta iya, kuma gashi yau gwamnati ko ta nuna za ta iya, kuma Allah da duka sauran duk za mu fito da su. Duk mutane da yawa suka ce mana me yasa ba ma zuwa su waje in Boko Haram ɗin mu tambaye su. Mu ce ba ruwa, ba ruwanmu da su. Mu gwamnatinmu muka san, kuma mun san gwamnatinmu za ta iya, za ta iya ta saka ta, kuma gashi Allah nuna mana yau kan.
Waɗannan 'yan mata dai za su ci gaba da kasance wa a hannun gwamnati saboda ana ta duba lafiyarsu har sai an gamsu, sannan a miƙa su ga iyayen nasu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina, masu sauraro ku gyara zama ga Jummai Ali da shirin nan na tsintsiya.
Tsintsiya
maɗaurinki ɗaya.
Ko mun ci ko mun so, Allah ya san dalilin da ya sa ya samu a ƙasar nan mu zauna tare. Mu yanda muka tashi, mun tashi a makarantu da musulminmu da kristan ɗinmu tare muke. Muna cin abinci tare, in aka tashi cin abinci sai an yi Bismillahirrahmanirrahim, a ce may God bless the food we are eating. In Jesus name, amen.
Malama Kirsi da Malama Aisha kenan akan zamantakewa. A ci gaba da sauraronmu. Masu sauraron tsintsiya maɗaurinki ɗaya, assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. To yau a wannan zauren na gayyato mana.
Sunana Kristi Sunkur daga jihar Plato, ni manoma ce kuma community leader ce.
To sai kuma
anci da ake kira na Aisha Ismail, ina aikin management na wurare da gyare-gyare da share-share na wurare na offices, sannan kuma ina tare da wani NGO wanda ake kira Greater North Initiative.
Wannan NGO din kungiya mai zaman kanta me kuke yi?
Greater North Initiative abinda muke, muna kokarin mu ga arewa mun an hada kai an zama daya. Muna kuma muna kokarin a zama daya, sannan muna kokarin mu ga yanda za a yi resolve differences namu a arewa.
To, kun da san cewa galibi da can ana zaman lafiya, sai aka waye gari rigingimu nan na addini, kabilanci da dai sauransu. Kuma galibi mata su ne suka fi ɗanɗanawa, su ake kashe ma yara, su ake kashe ma mazajensu. A saboda haka mata su suka fi ɗanɗanawa duk rigimar da za ta taso a ƙasa. To, kafin mu je ga batun yadda za a fahimci juna a zauna lafiya, me kuke ganin ya kawo wannan matsala ne tun farko? Bari mu fara da Malama Kristi.
To, rigingimun nan dai, da farkon da suka fara dai an ce dai maganan addini ne, amma gaskiya a gaba dai mun zo mun gani har zuwa yanzu muna ga kaman siyasa ya shiga ciki. Don kuwa lokacin da an fara jefa bama-bamai, ‘ya’yanmu, mazajenmu da Krista da musulmin duk bom ya kashe su. Harbin da ake yi, harbin da ake yi ma duk Krista da musulmin duk altashi ya same su. So, mun ga kaman abin is beyond maganan addini. Wannan ya zo ya zama kaman siyasa ne. Wasu ne dai suna neman mulki sai su tada zaune tsaye.
To, kafin ki ƙara ci gaba da bayani, ke malama Aisha, me kike ganin sun haddasa waɗannan rigingimu ne?
Da farko dai daga tarihi, idan kika duba inda muka tashi a arewa, mun tashi daga lokacin su sa Ahmadu Bello kuma mun tashi mun tarar musulminmu da kristan ɗinmu muna rayuwa ɗaya. Muna tare kuma muna ganin darajar addinin junanmu. To, kuma mu tuna cikin amu arewa muna da ma waɗanda ba su da addini masu bauta wa addini na gargajiya. To, duk waɗannan mun tashi mun samu kanmu tare muna zama tare. Da zuwan siyasa shi ya kawo mana duk wannan problems ɗin masu neman wuri, masu neman in kai musulmi ne kana neman wuri, in ka je inda majority ya zama ba musulmi ba, sai ka nuna musu cewa ai wancan saboda addinin ku ba ɗaya ba, shi yasa ba sa bin ka. Sai ka sake komawa shi kuma in ya je shi musulmi kristan sai ce musu ai shi wancan addinin ku ba ɗaya ba, shi ne muka fara samun fitintinu da kuma rashin ilimi. An hana mutane da yawa ilimi. Rashin ilimi ya zama mana babban danda. Mutane na da ilimi ko an gaya musu za su san gaskiya da rashin gaskiya, amma saboda karancin ilimi da ake da shi sai mutum wanke kwakwalwar mutane su dauki fada su dauki ne don ba su san ma zafin kansu ba. An tada mutane kara zube, mu kuma ba haka aka tada mu.
To, kin taba wani batu kin ce siyasa. To, ko a zamanin su Sadauna ana siyasa, ke malama Kristi a lokacin ma ana siyasa an zauna lafiya, me kike ganin na yanzu din yafi na da?
Nifa a gani na son kai ya zo ya shiga, kowa yana so da ya nuna shi ne mafi da wannan, mafi da wani. Kin san mutane yanzu in suna son su control ba sai da son
su in suna son su yi iko ko kuma su yi tasiri.
Yawwa, su yi tasiri sai su haɗa kan jama'a a yi fada. Kin ga shi ne yake da control, shi ne zai decide ya ce wannan shi ne wannan, wane shi ne wane, wancan shi ne wancan. Amma gaskiya son kai ɗin nan shi ne ya kawo mana wayannan rigingimu. Kowa yana so ya nuna shi ne godfather, shi ne wannan, shi ne wane, shi ne kuma ya fi suna. Kuma duk wayannan abubuwan sun taso a kan son kai ko son addini ko kuma son kamar a ce ni dai daga plateau ce na fi son nawa ya zama wani abu ba dan Katsina ba, ba dan Borno ba.
Wato nuna bambanci dai.
Kin gane? Nuna bambanci, yawa. To, nuna bambancin nan shi ya kawo mana wayannan rigingimu. Bambancin addini, bambancin kabila, bambancin komai dai. Ko a siyasan ma sai a ce kai ba dan wannan fatin ba, kai ba dan wannan fatin ba. Za a yi da kai ba.
To, yanzu dukkanmu mun fuskanci matsalolin da suka haddasa wannan rikici. Bambanci, nuna son kai, neman tasiri, neman iko da dai sauransu. To,
alhaji akwai rikicin ilimi fasu.
Yawwa, da kuma jahilci kamar yadda kika yi bayani. To, yaya za a fahimci juna ku mata, wani irin tarbiyya ya kamata a ba yara manyan gobe a fahimci juna a kuma zauna lafiya? Bari mu fara da ki Aisha.
Cikin cikin bayanin da nake yi babban abu ilimi ne yanzu muke nema a arewa. Idan ba ilimi duk abin da muka sa ba za mu samu ci gaba yanda muke so ba. Idan har a yau a arewa ba mu san ma wanda ma zai tsaya ne nemi matsayi ba. Idan muka duba wasu wurare ko wasu sassan ƙasar nan za ki ga kansila ma professor yana neman kansila. In kika duba amma mu a arewa sai kaga wanda ko ABCD bai haddace ta ba shine zai fita tsaya muku kansila har a je ma a dauki mutum a kai shi senator yana zaune amma bai da abin da zai faɗa saboda bai sani ba bai da ilimi ba zai iya turanci ba dole ai turanci to mu ba za mu iya tankaɗe da reraya mu cire masu ilimi mu aza a sama domin masu ilimi in suka yi leading alkaryar mu za ta yi kyau mutanen mu za su zaman lafiya zai karu saboda shi mutum mai ilimi wanda yake da exposure ban san exposure da Hausa ba
wanda kanshi ya waye
ya zauna da kowa mu yanda muka tashi mun tashi a makarantu da musulmi mu da kristan din mu tare muke ni daga primary school muka yi boarding a Kano kuma na yi boarding shekara kowa ya sani a shekara da musulmin mu da kristan din mu ranar sunday kristan din mu da suka je church daga baya ma suka daina zuwa church din ana zuwa service a makaranta muna cin abinci tare in aka tashi cin abinci sai an yi bismillahirrahmanirrahim a ce may god bless the food we are eating in jesus name amen duk mun san wannan mun san lord prayer mun san komai amma yau an tashi babban problem yanda za a hada kai yanzu sai iyaye dukkan mu ne iyayen kai musulmi ka dauki danka ka kai shi makarantar musulmi zalla kristan ya dauki dan shi ya kai shi makarantar krista zalla mu yanzu fa generation namu mu muke ganin boko haram mu muke ganin yan waye su boko haram din nan a cikin yan boko haram akwai kristoci nan ba sani ba domin ne ba su san ma addini ba su san ma me suke ba mutane ne yara ne kawai aka dauka aka canja musu tunani suna kashe juna suna kashe mutane so idan ba mu yi kokari mun hada kai mun gani mun hada yaran mu daya mun yi to koyaya muka yi wannan tsintsiya ba za ta tsauruta zama daya ba domin mu da muka tashi mu iyayen mun tashi a hade yau mu muke bambanta ƴaƴan mu a zamanin mu ne yau boko haram ta fito a zamanin mu ne su ISIS waye suka fito to menene zai faru a gaban waɗannan wanda suka tashi a rabe
to
basu isa kuma suna dukkan su arewa ne basu isa suke za su rabu ba su rabu in the sense suke za su to ina za su raba tare suke gari daya kasa daya wani ma gida daya me za su raba babu rabuwa in ma an ce akwai rabuwa su kan ba za su rabu ba don haka sai dai su ta kyaman juna har su haddu su zo suna kashe juna suna cin naman juna
to ke malama krisi ya kike gani a matsayin iyaye irin tarbiyyar da za a ba yara domin a fahimci juna din a zauna lafiya kamar yanda muke da
to ni abinda zan gaya ma yayan mu ni uwa ce kuma da mazan mu ko mun ki ko mun so Allah ya san dalilin da yasa ya samu a kasan nan
kash malama kristi a saboda kurewar lokaci zan dakatar da ke sai makon gobe idan Allah ya kai mu masu sauraro a tuna fa baiwa ƴaƴan mu tarbiya mai kyau zai taimaka wajen samun zaman lafiya nesa ba kusa ba da kuma hana su yin ayyukan asha a halin yanzu kuwa Jummai Ali daga birnin Washington DC nake cewa a huta lafiya
Allah sarki daya shi muke bautawa kai da ni
to madalla yanzu ga Ibrahim Kalmasi Garba da zauren dattawa
Assalamu alaikum masu saurare barkamu da saki saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa Kamar kowane makon ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa
Kakakin mukaddashin shugaban Najeriya Lawal Kande ya ce mukaddashin ne zai ranta banu kan kasafin kudin bana naira trillion 7.4 bayan kammala duba shi Yayin da ake murnar ranar iyali ta duniya da yaki da gallazawa mata da yara an gano karin ɗaya daga matan Chibok da suka rage hannun Boko Haram EFCC ta gurfanar da masu fallasa kudin haram na ƙarya gaban kotu a Maiduguri duk da haka dai Garba Shehu ya ce aikin na nasara
yaki da rashawa da cin hanci yanzu ai ba na gwamnati ne ba ai ƴan Najeriya sun mallake shi sun kwace shi daga hannun gwamnati ya zama nasu ba ya da iyaka yanzu
Izala ta nada baba da landuku jagorancin committee ta na komawa gona don dogaro da kai
za a inganta yadda za a yi noman ba ana noma ne kawai saboda a ci abinci ba, kamata ya yi noma saboda shi noma ya zama hanya ne na kasuwanci shi ma wanda zai ba mutane kudaden shiga.
Sheikh Kabiru Gombe kuma ya bada gidansa a Kaduna Road kyauta ga lamuran jin kai. Ibrahim Shekaru ya janye barazanar kai yan sanda kotu kan zargin halaka Sheikh Jafar Adam. Nasura da Mali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kafa to yanzu zamu kada zawurin mun jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Dahiru Usman Bauchi da kuma Rabaran Rabo na Kanti daga Kano. Ga Sheikh Dahiru Bauchi.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Musulmi da kirista. Na samu zaman lafiya, na samu kwanciyar hankali, na za a samu tattalin arziki mai kyau, zaman tafiya mai kyau. Muna kira a yi haƙuri, a zauna lafiya, kowa ya riƙe nasa. Allah yana da iko ya cika Najeriya gaba ɗaya da musulmi, ba kirista ba wani addini sai musulmi, amma Allah bai yi haka ba. Allah yana da iko ya cika Najeriya da kiristoci ba musulmi ko ɗaya, amma Allah bai yi haka ba. Allah ya gauraya mu da yake shi ne ubangijinmu, shi ne mai iko da mu. Ya gauraya mu don ya ga yadda za mu yi haƙuri mu zauna tare mu zauna lafiya mu bi umarninsa na zama da juna lafiya. Majalisar dattawa wanda mutane suke cewa ya kamata mu faɗakar da su cewa aikin da aka ɗora musu, muna fata Allah ya sa a yi shi cikin tsoron Allah da ya kamata a cikin mutunci, a cikin dattawa da sunansu dattawa, to a yi dattawa kuɗin, wato a yi mutunci. Ida ma Muhammadu Buhari mai adalci ne, mai kwatanta gaskiya ne, saboda haka kuma Allah ta taimake shi, kiyaye shi, a yi adalci shi kowanne a duba cancanta dai. Muna fatan shi adalcin da ya saba yi da kwatanta gaskiyan da ya saba yi su. Kuma akwai wasu abubuwa da suke damun ƙasa har yanzu, irin su tsakanin Fulani da manoma din nan. Manoma sukan yi noma a kan murtali, idan Fulani sun zo sun taɓa sai su zama ya zama musu faɗa, ko kuma su Fulani in sun zo shukar waɗansu mutane su aukar da shanunsu a kan shukar ya zama musu faɗa. Muna fatan irin wannan dai a daina, kowa ya yi ƙa'ida ya tsaya kan haƙƙinsa, kai ya taɓa haƙƙin wani. Kai in ka zo ka yi noma a kan murtali ka san ba haƙƙinka ba ne, murtalin an mashi don dabbobi su wuce ne, ba don a yi noma a wurin ba. Sai kuma mai shanu, an ka zuba shanunka cikin gonar mutane, ba yi gona don a yi kiwo a ciki ba, amfanin gona sai an ɗauke. Masu gona sun sallama sun ce masu shanu sun so su zo su ci karmami, wannan nasu ne. Saboda a ci gaba da yin haƙuri, yi haƙuri shi ne babban abu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kana sabrun rajulan da kana rajulan karima, da haƙuri wani mutum ne da an ga mutum yawan kyauta. Wato duk abin da kaga ya ɓaci to ba sa masa haƙuri wani, ya sa haƙuri kawo zai ɓaci wa. Saboda haka ke jawo hankalin ƴan uwan Fulani su yi haƙuri kansu da cutan masu gonaki, ko kuma muna jawo hankalin ƴan uwan manoma kansu da cutan Fulani su yi musu shuka a kan burtalinsu, don a samu zaman lafiya, kowa a ba shi haƙƙinsa don haƙƙin wani. Allah ya saka da alheri, Allah ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya. Albarka ne sallallahu alaihi wa sallam.
Shi ma Rabaran Rabo na Kanti ya ce,
assalamu alaikum kirista da musulmi, ni ne mai suna Rabaran Rabo na Kanti, Ecuador Ghana number 1. Muna kira ga dukkan dattawan arewa don Allah a yi wutufa domin zaman lafiya. Ga arzikin ƙasar mu na faduwa, don Allah a gargaɗa da jama'a mu fastoci mu ci gaba da wa'azi na zaman lafiya. Limamai ku ci gaba da wa'azi domin zaman lafiya. Dukan mu kasuwanmu ɗaya, gonakanmu ɗaya, dattawan arewa ku tashi tsaye a yi wuɗuba domin zaman lafiya. Magana Allah ta gaya mana Isa Almasihu ce, salama ta nake ba ku, salama ta nake bar muku, ba irin ta duniya ba. Yohana sura 17 aya 27. Yanzu ko tafiya mutum zai yana ta fargaba, ko yana gidansa yana ta fargaba. Don haka muna roƙonku a ci gaba da gargaɗa da jama'a a zaman lafiya. Dattawan arewa, ku sani nauyin haƙƙin jama'a yana wuyanku. Mu fastoci da rabori dole ne mu gargaɗa da mutane su zaman lafiya, domin Allah ya ba mu amana jagoranci. Haka nan limamai ma, Allah ya ba ku amana jagoranci, ku riƙa wa'azi na zaman lafiya, ku riƙa wa'azi wanda zai kawo jama'a kwanciyar hankali, ba wa'azin na zage-zage ba, ba wa'azin tashin hankali ba. Muna jan hankali da ƙungiyoyi na addinai su gabatar da zaman lafiya. Ba firgita mutane akan tashin hankali shine cin gaban mu ba. Limamai da yawa suna karantar da ai zaman lafiya. Mun san su, muna taro da su domin zaman lafiya tsakanin Kirista da Musulmi. Bai kamata ana kashe-kashe ba, bai kamata ba, bai dace ba. Muna roƙon gwamnatin ƙasar mu kuma ta sauƙaƙa kowa ya ji daɗin rayuwa. Don Allah, don Allah, a mori kuɗin ƙasar nan domin talakawa su ji daɗi. Takin zamani a yi noma da sauran abubuwa na jin daɗin rayuwa. Don Allah, muna roƙo ƴan Arewa, ƙasar nan Najeriya gaba ɗaya tana daraja ga ma'adanai ga arzikin ƙasa. Don Allah, muna roƙonku da mu rabori na addinin Kiristanci da limamai da sarakunan gargajiya, amana ce Allah ya ɗora mana na roƙon jama'a. Mi aminci, mi aminci. Duka mai tsarki ya ce mutum mai aminci yana kare jama'a, mara aminci kuma yana kore jama'a. Allah ya aje mu kabilu daban-daban, haka kuma yake so. Saboda haka abinda Allah ya shirya kada mutum ya gaba da shi. Ubangiji Allah ya sa ƙasarmu ta tsore, Ubangiji ya sa mana albarka. Amin, summa amin. Na gode.
Jalla allazi wahidu,
sakwana ka kama mana,
ahadun guda samadu,
haifuka kai rake mana,
yamma rabbana majidu ya ilahuna ahadun.
Nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To kada amince, ana tare ne da sashen Hausa na VOA.
Wasanni a takaice.
A yau Asabar aka soma fafata gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin duniya da matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 ta hukumar FIFA a ƙasar Koriya ta Kudu. Kasashe hudu ke wakiltar nahiyar Afirka a gasar da suka hada da Guinea da ke rukunin A tare da kasashen Argentina da Ingila da mai masaukin baki Koriya ta Kudu, sai kasar Zambia da ke rukunin C ne kasashen Portugal da Iran da Costa Rica. Kasar Afirka ta Kudu tana rukunin D ne tare da Japan da Italia da Uruguay, yayin da cikon ta hudu ita ce Senegal wacce take a rukunin F tare da kasar Amurka da Saudi Arabia da Ecuador. To sai dai kasar Guinea ta soma da shan kashi a gasar daga mai masaukin baki Koriya ta Kudu. A wasan farko ta bude gasar a yau da ci 3 da nema. A daya bangaren kuma kasar Ingila ta doke zakarun gasar har sau 6, wato Argentina da ci 3 da nema. A wasa na biyu na rukunin A na gasar, kasar Argentina dai ta buga rabin lokacin wasan na biyu ne da 'yan wasa 10 sakamakon jan katin kura da aka baiwa dan wasan ta Lantaro bayan kama su da laifin dunguri. Kasashen rukunin B ma sun fafata a yau, inda kasar Jamus ta sha kashi a hannun Venezuela da ci 2 da nema, ita kuma Mexico ta doke Vanuatu da ci 3 da 2. Mai horar da 'yan wasan Liverpool ta Ingila Jurgen Klopp ya bayyana fatan Steven Gerrard ya gaje shi idan ya kare aikin sa a kungiyar. Gerrard dai ya shirya tsaf domin soma aikin horar da matasan kungiyar 'yan kasa da shekaru 18, aikin sa na farko na horarwa tun sa'ar da ya jingine takale da a shekarar bara. To sai dai Klopp yana fatan Gerrard, wanda tsohon dan wasan kungiyar ce ta Liverpool, ya maye gurbin sa. Shi kuwa mai horar da 'yan wasan kungiyar Arsenal Arsene Wenger ya ce zai bayyana makomarsa a kungiyar bayan taron hukumar gudanarwar kungiyar wanda za a gudanar bayan buga wasan karshe ta gasar FA. Wenger dai ya sha daga lokacin bayyana matsayar tashi dangane da ci gaba da aikin sa a kungiyar ko akasin haka. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Kafin mu karkare ga takardun labarai.
To, masu zabe a kasar Iran sun sake zabar Hassan Rouhani a wani sabon wa'adin mulkin kasar. Tashar talabijin ta Iran din ce ta ba da wannan wato bayani, inda ta ce Rouhani ya kada abokin takararsa mai matsanancin ra'ayi Ibrahim Raisi a zaben shugaban kasar da aka kammala, inda shi Rouhani din ya kwashe kashi 57 cikin 100 na ƙuri'un, rasu kuma ya karkare da kashi 38. Babban Attorney General na ƙasar Brazil kuma ya shigar da ƙara a kotun kolin ƙasar, yana ƙara shugaban wannan ƙasa ta Brazil da laifin cin hanci da rashawa, kuma yana neman a ciwa zargin waye shugaban yana neman ya hana shari'a ta aikinta. Daga kotun kolin aka samu wannan bayani din. Kuma kawo muku rahoton cewa Sarki Salman bin Abdulaziz na Saudiya da shugaban Amurka Donald Trump sun zarta hannu a kan aƙalla ya jinoyi guda biyu na misalin dala miliyan 450.
Ma Man sauraro da wannan muka zo ga karshen shirinmu na yau. Ana iya ci gaba da sauraron mu yanzu nan a dandalin voa.com ko kuma voahausa.com. Gobe da safe za mu sake fitowa ta radio da karfe 6 agogon Najeriya. Yanzu a madadin Aliyu Mustapha na Sokoto da Solomon Abu Ibrahim Alfa Ahmed ne yake